Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Lufa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau Alhamis 16 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna yankin Shinagodar dake kan iyakar jamhuriyar Niger da Mali sun yi hijira bayan da ƴan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su kuka da kansu. Sannan za ku ji cewa a Najeriya manazarta na tafka muhawara akan kalaman da hadimin shugaban ƙasa mai bada shawara akan harkokin Niger Delta Sanata Ita Enanga yayi. Inda yace fadar shugaban ƙasa tana yi wa gwamnonin jihohin Najeriya gargadi akan taba kudaden kananan hukumomi. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ta wace hanya yafi dacewa a rika ba kananan hukumomi kudaden su? A rika ba su ne kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma a rika ba su ta hannun gwamnoni ne? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya karya dokar kashe kuɗin ƙasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da 'yan majalisa suka amince na taimakon soja ga Ukraine, yayin da a lokacin ya tursasa Kiev ta kaddamar da bincike da zai taimake shi a siyasance. Wata hukumar gwamnatin Amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati da ake kira GAO a takaice ce ta kai ga wannan matsaya a yau Alhamis kan wannan batu da ya zamto ginshikin yunkurin tsige shugaba Trump. Shugaban na Amurka ya saki kudaden ne a watan Satumba ga hukumomin Ukraine bayan da ya yi jinkirin kwana 55 ba tare da shugaban kasar Vladimir Zelensky ya kaddamar da bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ba, wanda yana ɗaya daga cikin gaggan 'yan Democrat da ake ganin zai kara da Trump a zaben bana, da kuma ɗansa Hunter Biden kan wani aiki da ya yi wa wani kamfanin iskar gas a ƙasar Ukraine. Wannan matsaya da hukumar sa idan kan harkokin gwamnati ta bayyana na zuwa ne sa'a biyu gabanin majalisar dattawan ƙasar ta kaddamar da shirin sauraron ƙarar tsige shugaban na Amurka da aka gabatar a gabanta. Dan majalisar wakilai a ɓangaren 'yan Democrat Gerald Nadler na ɗaya daga cikin mutum bakwai da za su gabatar da ƙarar tsige Trump a gaban majalisar dattawan.
New documents and additional witnesses have emerged that unmistakably point to the president's guilt.
Yace mun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban yayi laifi, sannan mun gano wani yunkuri da wasu a majalisar dattawan ke yi na yin shari'a mara sahihanci. A yau Alhamis hukumomin Ukraine sun ce sun bude bincike kan ko an yi leƙen asiri akan tsohuwar jakadar Amurka a Kiev wato Maria Yovanovitch ta hanyar da bata dace ba. Ko akasin haka, gabanin shugaba Donald Trump ya janye ta daga mukaminta a shekarar da ta gabata sannan ya sallame ta. Sanarwar na zuwa ne kwana biyu bayan da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat da ke kokarin ganin an tsige Trump suka kara tura wasu dumbin bayanai da Leb Pana ya basu. Shi dai Pana ya kasance na hannun damar lauyan shugaba Trump Rudy Giuliani, kuma bayanan da ya bawa 'yan Democrat sun nuna yadda Giuliani ya rika magana kan yadda za a cire Yovanovitch daga mukaminta tare da bibiyar duk inda ta je a birnin na Kiev. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Hassan Rouhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda kasar take yi kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliya tare da kasashe masu karfin tattalin arziki a shekarar 2015 yayin da Tehran take janye jiki a hankali daga alkawarin da ta yi a karkashin yarjejeniyar. Iran na kara fuskantar matsin lamba amma muna samun ci gaba, Shugaban Rouhani ya ce a wata hira da ya yi ta talabijin a yau Alhamis. Ya kara da cewa Iran ta cire duk wata iyaka kan sarrafa makamashin na uranium wanda za mu iya amfani da shi wajen hada makamin na nukiliya. A yau Alhamis kasar Pakistan ta sanar cewa kungiyar Taliban a shirye take ta rage tashin hankali a Afghanistan da ta kirawo shi wani babban ci gaba na amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya da aka jima ana jira da kungiyar 'yan ta da kayar bayan ta dade tana tattaunawa tare da Amurka. Ministan harkokin wajen Pakistan Shai Mahmud Qureshi ya sanar da haka a cikin sakon faifan bidiyo cewa Islamabad tana tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga Pakistan da Afghanistan da kuma yankin baki daya. A yau mun samu wani gagarumin ci gaba a wannan yunkuri namu. Kungiyar Taliban ta amince da bukatar mu na rage tashin hankali, kuma ina tunanin wannan wani babban ci gaba ne na tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban, Qureshi ya faɗa, bai kuma yi wani ƙarin haske sosai ba. Ministan harkokin wajen wanda yanzu haka yake wata ziyara a Washington ya bayyana haka ne kafin tattaunawar da zai yi da takwaran aikinsa na Amurka Mike Pompeo da kuma mai ba da shawara kan harkar tsaro Robert O'Brien.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu inda za mu fara da jamhuriyar Niger. Mako guda kenan bayan harin da ya halaka dubban sojoji a barikin shi na godar kan iyakar kasar da Mali. Mazauna garin da abin da ya faru sun tsere zuwa garuruwan makwabta bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su kuka da kansu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Minbarma ya aiko mana da cikakken rahoton.
Bayanai daga ƙauyen shi na gwadar na cewa daukacin mazauna garin sun yi hijira zuwa garuruwa daban-daban na yankin Tilaberi don gujewa hushin 'yan bindigar da suka umarce su su fice kafin shudewar wa'adin da suka ɗibar masu, duk da cewa yankin na ƙarƙashin ikon hukumomin jamhuriyar Nijar. Malam Abdul Muhammad na daga cikin magidantan da suka tsere zuwa garin Abala. Ya ce 'yan bindigar da suka kai hari ne suka kore mu daga Shinagodar. A halin yanzu garin ya watse, wasu sun nufi ba ni bangu, wasu sun gudu zuwa garuruwa makwabta, ga mata ga yara ƙanana mun bar dukiyoyinmu, yanzu ba mu da abinci ba mahalli, muna kira a taimaka mana. Tuni dai mahukunta a garin Abala da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara nazarin hanyoyin tunkarar wannan sabon al'amari, kamar yadda jami'in fafutuka Mamman Halli ya shaida min jim kaɗan bayan kammala wani zaman haɗin gwiwa. Tilaberi Tijani Ibrahim Kacalla da na tuntuɓa don jin matsayinsa a game da halin da ake ciki a Shinagodar bai ɗaga waya ba, na kuma aika masa saƙon SMS bai bani amsa ba. Dama dai masana sun bayyana cewa 'yan ta'addan ƙasar Mali na amfani da hanyoyin sadarwa irin na zamani domin cusa rudani a kawunan jama'a, abinda ake ganin shi ne ya fara tasiri a wajen ƙauyawan Shinagodar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah 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 hada kan mu afir kan mu sojuna manufar mu ana zama ana mutunci da lumana kuma ba
a gaida Sulemu Minbarma. To a Najeriya manazarta na tafka muhawara akan kalaman da hadimin shugaban kasa mai bada shawara akan harkokin Niger Delta Senator Ita Enang yayi. Inda yace fadar shugaban kasa tana yi wa gwamnonin jihohin Najeriya gargadi akan kada su taba kudaden kananan hukumomi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aika mana da cikakken rahoton.
Wannan umurni ya tada tsohon liki domin an dade ana muhawara akan batun baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu sai dai kuma har yanzu ba a samu mafita ba kila shine yasa a fadar shugaban kasa a tabakin hadimin shugaba Muhammadu Buhari akan harkokin Niger Delta Senator Ita Enang yace a bisa gargadi duk gwamnan da ya ci kudaden kananan hukumomi ya zaman sanin fa za a bincike shi bayan ya gama wa'adin sa wani abu da malami a fannin kimiyyar siyasa ta kasa da kasa a jami'ar Bayes dake babban birnin tarayya Abuja Professor Usman Muhammad yace abun fa sai an dangana da yin doka a majalisar dokokin kasar
idan gwamnoni suka ci kudin local government babu shakka bayan wannan gwamnati ta tafi za a iya bincikan su saboda za a iya barin kuduri na majalisar tarayya wanda za ta sa dole irin EFCC da ICPC su bincike su su kwato kudin sannan kuma a daure su wannan za a iya wannan kudurin wani abu mai sauki ne wanda za a so a yi
to amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman yana ganin an dan yi yunkurin gyara a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin a ba su kudaden su kai tsaye daga asusun kasa
ba a taba samun wata sa'ida ba a cikin tafiyar da ake yi sai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari nan ta zo anan ne ita gwamnatin ta tsaya ta yi karatun ta nutsu kuma ta nuna kishi inda ta so ta kwaci haƙƙin dan adam mazaunin karamar hukuma daga hannun gwamnatin sa to shine wannan dimbarwa har ta kawo yanzu kika ga to ainihin ita gwamnatin ta fito a wannan karan tana kashedi gwamnonin tana kuma wato ainihin tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro dan ganin cewa sun koma ainihin samun haƙoƙin su kamar yadda aka saba koda ku a lokacin sojani wanda kuma ana ganin idan har akai haka aka samu haƙƙin ainihin kananan hukumomi koma hannun su koda a ce shugabannin kananan hukumomin za su zama ba masu kishi bane to za dai a samu ainihin juyawar kuɗi kuma za a samu kuɗi a hannun mutane saboda haka raɗaɗin talauci da fatara da rashin wato ainihin tabbas da ake fama da shi a fuskar tattalin arziki a mataki na ƙaramar hukuma zai ragu
abin da yafi daukan hankali a umurnin shine cewa a yanzu haka ana son ofishin Attorney General da na akanta janar na kasa su ci gaba da sa idanu akan yadda ake kashe kudaden da ake bawa kananan hukumomin idan ana son a cece su wani abu da Senator Abdullahi Adamu yace yana goyen bayan wannan mataki
ni ina so su bar goyen bayan cewa local government abin da aka bata daga asusun Najeriya allocation da aka yi Federal a ba kowa kashi abin da ke tara from the state revenue kashi gobe sai din lakas a ba kananan hukumomi har ba musu ana iya kawo hanyoyi za a sa na a ga wasu lokacin take amfani kudin ta yadda ya kamata amma akai halin da yake yanzu local government shara din nan kwashi shara bai na yanzu kwashi shara karfin su gyara mukabara karfin su gyara kasuwa karfin su lambatu a cikin gari tsakanin unguwa karfin su gyara to me ya fara nan ko da su iya nan ba kudi ba su iya ba saboda ka saka musu kudin su
abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan gwamnoni ba su bi umarnin ba duk da raba asusun bai daya da aka yi tsakanin gwamnatocin jihohin da kuma na kananan hukumomin su Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda Masu sauraro, a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin wace hanya ce ta fi dacewa a rika ba kananan hukumomi kudaden su a rika ba su kai tsaye ne daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma a rika ba su ta hannun gwamnonin jihohin su amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar
annaban Allah na magani talakawa ma na magani kogadan tilan mukula da su tana jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in yi dan goka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike kanan kaza ga cikin Lagos kuma ga bata shin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran dukkan kafa dubi babban kantikin su du dan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan daular da dai jirgin sama mai rubujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa taliya zan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba naku ba ai yana da wuya tafiya da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau matuƙar in ba kan lafiya je ka kasha o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi mini sukun
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
To madalla za mu fara da jahar Borno da wa muke magana
Alhaji Bukar Modu Kafacha Sogon Councilor ne daga Maiduguri Metropolitan Council
To Alhaji Bukar menene ra'ayinka
Yadda za a yi za a taba kudi sannan jihohi ba
muna jin
ka ake lokacin da mu muke ana bada kudin nan a karana hukumomi muna amfani da shi amma akwai wani doka wanda aka ce su gwamnoni su zama su overseeing expenditure na local kananan hukumomi shi wannan ya baya dama gwamnoni suka cinturo wani abu da ake kira joint account kudin kananan hukumomi gaba daya za a je a cikin da account kuma tirerogi na local government din sai su karba check su je su yi lodin a cikin account na local government kuma za a ga musu kar su kaba kudin nan sai su an ba su umarni
to mun gode Alhaji Bukar da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Niger da wa muke magana
alhamdulillah kuna magana da engineer Lawal wani dan kullum mugriya a jihar Niger
So engineer
Lawal
me
ra'ayinka? Eh to ra'ayina dangane da wannan maudidi da ake tsona wanda ya shafi joint account ne kuke magana ko dan ina bayanin shi ne ko?
Eh muna maganan kudaden kananan hukumomi.
Insha Allah. Alhaji kuma ta kudaden kananan hukumomi. Idan aka yi sa aka cire joint account din wanda gwamnati suka ginda ya tunda dadewa ya kasance albashin su ko kuma da celebration da ko wani abu da ya shafi sake su yana zuwa direct daga asusun kananan hukumomi kai tsaye to a hakika gaskiya kana za a ba su za a san su mara ta da kuma siyuka to wanda zuwa ga tunka kara kowa shi da dukkan gaskiya shine babban matsalar da muke fuskanta
To mun gode engineer Lawal yanzu kuma a jihar Kaduna da wa nake magana
Salamu alaikum Hajiya Maryam
Wa alaikum assalam Zara Fage ce da wa nake magana
Zara to ina miki fata alheri
To mun gode madalla
Na laya ku da cikin mun gode saboda ina kiran waya daga nan garin Kamuri Kudu zangon ka local government kudancin Kaduna
To Malam Yakubu muna jin ka ne ra'ayinka akan wannan batu
ai inda ko adalci su gwamnonin da kansu ma bai kamata ma suna taba dukiyar da kace na kananan hukumomi ba saboda dukiya ne wanda mu talaka mun fi jin kanshi da saboda haka dukkanin gaskiya wannan ma bai dace ba, ya kamata kudin gwamnati karanin hukumi fito daga Abuja da rage je karanin hukumi shi ne kawai gaskiyan al'amarin.
To Malam Yakubu mun gode. To yanzu kuma ga wani kiran daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da uwa barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka akan wannan batu?
To gaskiya zara wannan al'amari idan muka dauki batun kananan hukumomi, gaskiya an da a ce kamar shugaban kasa ko kuma irin gwamnatoci zan shawara aida dare za a rika ba su kananan hukumomi kudin su, saboda kin san dalili su kananan hukumomi su suke kusa da talakawa, su suke kusa da duk wani wanda zai taimaka wa mutane. Kajin dai da aka ce ana gwamnatin suna karbewa ai sai abin da suka san musu, dan haka mu dai namu shawara ya kamata a ce kananan hukumomi suna cin gashin kansu ana ba su kudin su dare. Idan aka yaka za a taimaki mutane ko za a taimaki kananan yan siyasa. Kace ne muke fatan alkhairi, tashi lafiya Alhaji Musa Garo, nagode.
To mun gode Alhaji Musa Garo. A jihar Niger, da wa muke magana?
Alhaji su Imam Ezeto Magi.
Alhaji su, me ra'ayinka akan batun namu na yau?
To alhamdulillah, wannan malumi maulid da yake yi na maganan joint account.
Eh, muna magana ne menene ra'ayinka akan kudaden kananan hukumomi?
Ni na ra'ayi shine ina muna neman alfarma gononin mu, don sai mun nemi alfarma wurin su, saboda mun dai kai su wurin nan su taimaka muna.
Ai ana maganar
shugaban kasa.
Eh Alhaji Yusuf, ana maganan cewa kana ganin kudaden ya kamata a tura musu ne daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma ya bi ta hannun gwamnoni?
A mu abin da muke ra'ayi, mu dai a turo kudi a local government, domin ai muna aiki a local government a kowanne sako da lungu a local government. Idan kudi ya zo daga hannun gwamnati ba zai kawo gari ba.
To mun gode Alhaji Yusuf da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bari-bari, kuma sakataren tsare-tsare na kungiyar murin Nasara na jihar Nasarawa. To a gaskiya a ma'aikatan kananan hukumomi suna sha wahala ka sani, kuma suna nuna, saboda haka abin da ya dace kenan kai tsaye su ga kudin su a cikin account din su domin su biya ma'aikatan su, saboda kamar yadda ake yi ga hannun gononi ana son matsalar su ba, wallahi suna nuna. Ma'aikatan kananan hukumi sun suke wata da wutani ba biya su ba, to amma dai yana zuwa kai tsaye a account din su ne zai zo da sauki. Mai magana Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bari-bari, tashi lafiya.
To mun gode daga Bashir Tela. Yanzu kuma sai jihar Plateau, da wa muke magana?
Ina magana da Bibi ne.
Muna jinka, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Bibi Amabudi Area 1 Lantan South. Ni da mana shine ina so a dinga tura ma local government kudin su kawai kai shi, kada a biya a bita shi a ta wajen gwamnati ba, don suna cuta mu ba kaɗan ba.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro, kada a manta yau maudu'in namu na yau shine muna so mu ji ra'ayinku akan kudaden kananan hukumomi. Kuna ganin ya kamata a riƙa turawa daga asusun tarayyar Najeriya ne ko kuma daga gwamnoni? To da wa muke magana daga jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka. To da alama mun rasa Malam Ibrahim mai wankin hula. Masu sauraro, kada a manta yau batun namu, maudu'in namu shine muna so mu ji ra'ayinku akan kudaden kananan hukumomi. To daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Ismail Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Winti.
Muna jin ka, me ra'ayinka Malam Ismail?
Gaskiya kamata a bar a sake musu mara, a ba su hakkokin su da ya wajaba a ba su. Gaskiya irin wannan zai zama kaman wani mulkin mallaka, sai ta zaka ga ko da an tashi zaben local government za a yi kokari a sa irin wanda zai biya bukatun gwamnonin su kenan. Hello?
Hello, muna jin ka.
Gaskiya kamata a sake musu, a ba su 'yancin su ya zama na mazai gaba ɗaya daga federal ake ake zaben su da komai da komai su kawai ya zama account din daga turu account din daga federal ga turu kai ban din a local government ba ruwan gwamnati da chairman na local government da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Malam Ismail mun samu wani kira daga jihar Niger da wa nake magana
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba
to Malam Ibrahim ka dawo kenan menene ra'ayinka
eh masha to ni ra'ayina gaskiya da a ce a turo musu alhin dare daga federal da kuma a ce sai ya je ta hannun gwamnati to gaskiya mu a yanayin yadda shugabanci ta farfare lalace a Najeriya duk za mu yi tsokaci bai ɗaya ne babu wani bambanci domin saboda hujja ta akai an ce alhin gwamnati da ƴan majalisu akwai wata riga ta kariya wai mutum yana kan mulki ba za a hukunta shi dan yayi saboda faɗi da yake ƙasa ba to shine kawai zai sa ainihin dukkan ayyukan gabanin mu musamman waɗanda suke da wannan rigar za su cika ransu ba babbaka ba tare da an hukunta su ba iya ra'ayina kenan
to mun gode Ibrahim ne wankin hula yanzu kuma mun ƙara samun wani kira da wa muke magana
dama Abubakar ake magana ne
to malam menene ra'ayinka akan maudu'in namu na yau
wanda abun da ya kamata ya kamata shugaban kasa ya sa hannu ya zan kananan hukumomi suna tsowa direct kananan hukumomi dan dai gaskiya zaluncin da gwamnati kai musu ya wuce misali Allah ya ba ku sa Allah ya taimaka
to mun gode da wannan kira naka da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyin ku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku sake jin mu da wani sabon maudu'i Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa daga nan murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci karfe 3:57 a gafarce mu ba za mu samu dama ka muku labaran wasanni ba amma yanzu Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya
to ga labaran a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya karya dokar kashe kuɗin ƙasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da ƴan majalisa suka amince na taimakon soja ga Ukraine yayin da a lokacin ya tursa sawa Kiev ta kaddamar da bincike da zai taimake shi a siyasance wata hukumar gwamnatin Amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati da ake kira GAO a takaice ce ta kai ga wannan matsaya a yau Alhamis kan wannan batu da ya zamto ginshikin yunkurin tsige shugaba Trump a yau Alhamis hukumomin Ukraine sun ce sun bude bincike kan ko an yi leken asiri akan tsohuwar jakadar Amurka a Kiev wato Maria Yovanovitch ta hanyar da bata dace ba ko akasin haka gabanin shugaba Donald Trump ya janye ta daga mukaminta a shekarar da ta gabata sannan ya sallame ta sanarwar na zuwa ne kwana biyu bayan da ƴan majalisa na jam'iyyar Democrat dake kokarin ganin an tsige Trump suka ƙara tura wasu dumbin bayanai da Leb Pana ya basu shugaba Hassan Rouhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda kasar take yi a kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliya tare da kasashe masu karfin tattalin arziki a shekarar 2015 yayin da Tehran take janye jiki a hankali daga alkawarin da ta yi a karkashin yarjejeniyar
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatar da shirin sai Julie Legas Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Justin ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya
Africa.